Shirin da muke wato malam yake amsa tambayoyin da kuka aika mana kamar yadda aka saba ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar yake daukar nauyin zuwan shirin a kowane mako tare da babban malaminmu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya kuma bisa al'ada zan gabatar da malam domin gabatar da muƙaddama kafin mu kai ga fara karanto tambayoyin da kuka aika da kuma ba ku dama domin yin kira kai tsaye ku yi tambaya din akramaka Allah mu neman barka da
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda shi ne ya bamu aran rayuwa da kuma lafiya da lokaci har muka samu kanmu a wannan lokaci a cikin wannan wata mai albarka watan burkada kuma a wannan wuni wanda yake na Lahadi wanda yau 23 ga watan burkada hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda kuma shine dace da 4 ga watan 7 miladiya 2021 to na farko muna gode ma Allah subhanahu wataala da ya kawo mu a cikin wannan wata mai albarka daya daga cikin watanni masu alfarma wanda Allah subhanahu wataala ya ishara zuwa gare su a cikin alqur'ani kuma manzo alaihi salatu wassalam ya fayyace sunayen su a cikin sunnatarsa bana ma muna jajantawa kawunan mu muna jajantawa sauran yan uwa musulmi musamman wanda suka kudurci niyyar zuwa aikin haji kuma irin abin da ya faru a bara Allah ya kaddara cewa shine abin da ya soma ya kai saki faruwa to dama addinin musulunci ya nuna cewa irin wannan abubuwa suna faruwa Allah ba zai bar mutane haka nan sun ce sun yi imani fadin sai ya jarraba su wannan abu ne wanda yake mai sosaran dukkan musulmi a ce shekara ta wuce duniyar musulmi bata samu zuwa ta yakin haji ba wannan abu ne wanda zai sosare kwarai da gaskiya ji babu dadi musamman abin da zai gara sosare a ga wayansu tarurruka da ake yi wanda ba na addini ba a wasu kasashe a ga tintiran da mutane wanda za ka lissafa da dubunnai ga su nan suna tafi suna sowa suna dariya suna gwangwajewa a lokacin da su kuma musulmi suka kasa samun irin wannan dama domin gudanar da addininsu to abinda muka sani a musulunci kamar na faɗa jarabawa ce Allah yakan yi wa bayansa kuma ita jarabawa tana da farko kuma tana da ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa asiban nasu an yutraku an yaqulu amana hum la yaftanun shin mutane suna tsammanin cewa za a kyale su da sun ce sun yi imani ba za a jarraba su ba Allah ke cewa wa la gadfatan nan ladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wa la ya'lamanna as-sadiqu wa la ya'lamanna al-kadhibin Allah subhanahu wata'ala yake cewa tabbas mun jarrabi wanda suke kafin ku kuma Allah sai ya bayyana wanda suke magaskata a cikin imani da wanda suke da imanin baka imani wanda yake ainihin nagariya abin da nake so in fada a wannan gaba abubuwa ne guda biyu abu na farko cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada mana a cikin hadisi da yawa duk mutumin da ya zamo yana da kyakkyawan niyya ga wani aiki na alkhairi wanda ya kudurta zai wannan aikin da alkhairi wani abu ya sha makance shi ya kange shi bai wannan ba to ana fata Allah subhanahu wataala zai ba shi kakkiyar ladarsa lokacin da aka tafi yakin Tabuka annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama sai yake cewa ko in su mazaje a Madina wanda ba za mu hau kan wani tudu ko mu shiga wani lungu ko mu shiga wani kwari ba ko ta hanya ta tsakanin duwatsu face suna tare da mu a cikin ladar domin uzuri ne ya zamo ya kange su, uzuri ne ya zamo ya tsare su. Na tabbata akwai mutanen da ni kaina na san su tun ba da sun biya kuɗi abun bai yiwu ba, banan ma suka sake dai kai wannan kuɗi nasu wanda ba su taɓa yin aikin hajin ba. Akwai dan sauki-sauki ga mutumin da ya taɓa zuwa maimaitawa ne yake so ya koda so ɗaya ya taɓa zuwa, ballanta za a ce mutumin da ya yi biyu ta uku yake so ya yi, ko ya yi uku ta huɗu yake so ya yi, ko sama da haka, ko da shi zai ji babu daɗi, to amma ballanta na mutumin da shi kuma bai taɓa zuwa ba, wani ma za ka samu ya ɗauki lokaci yana tsimi da tanadi domin ya ga cewa wannan buri nasa ya cika. To irin waɗannan mutane muna roƙon Allah subhanahu wataala, muna fata ya cika musu ladar da ke su cif-cif, kamar yanda ya zamo ainihin sun yi wannan kyakkyawan niyya, kamar yanda wancan hadisi da manzo alaihi salam ya faɗa, ya ce waɗannan mutane da muka baro a Madina ba za mu taɓa shiga wani wuri wanda yake mawuyaci ba, tudu ne, kwari ne, kan duwatsu ne, face suna tare da mu a cikin lada. Manzo Allah ya ce illa kanu ma'ana fil ajr, face sai suna tare da mu a cikin lada. Wannan shi ke nuna mana cewa kyakkyawan niyya tana da dauri a cikin addinin musulunci. Wani hadisi ma ke cewa duk mutumin da ya niyyar kyakkyawan abu bai samu ya aikata ba, to Allah subhanahu wataala zai bashi hasana kyakkyawa, ma'ana zai bashi kyakkyawa gwargwadon wannan niyyar tasa. To muna fata waɗannan mutane da suka yi niyyar, kama daga wanda sun taɓa yi a da da wanda ma suke da niyyar yi, ma'ana na farko Allah ya jarabe su da wannan, muna fata Allah subhanahu wataala ya cika musu ladan dakin su, kuma ya ba su ikon zuwa a shekara mai zuwa. Abu na biyu, muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa wannan musiba daga bana ya zama ainihin ta zo ƙarshe, ya zama komai ya koma kamar yanda aka saba. Abu na uku, irin wannan lokacin bara mun ba da shawarwari, ko aƙalla in ce mun ba da shawara ga 'yan uwa wanda suke da wannan niyya, musamman wanda suke da wadata sosai, akwai wanda za ka samu cewa wannan hidimar da zai yi ta wannan tafiya aikin hajjin nasa, abinda zai ware ya kashe, kama tun daga kuɗin tikitinsa da guzurinsa da dukkan buƙatunsa na tsaraba, wannan abinda zai kashe bai kai kashe ɗaya cikin ɗarin abinda Allah subhanahu wataala ya zauta shi da shi ba. To irin waɗannan mutane muna ba su shawara su yi ƙoƙari su karkatar da wannan kuɗin nasu zuwa ga abin da ya fi wannan aikin hajjin lada. Babu shakka duk lokacin da ibada ta zamo muta'addiya, ma'ana wacce take tsallakawa zuwa ga wani, to ta fi samun tagomashi da matsayi a wajen Allah sama da ibadar da ta shafi shi kadai wanda zai yi ta. Aikin haji lada tana takaita ne ga mutumin da ya zamo ya aikin hajjin, har dai a yi sa'a cewa aikin hajjin nan ya cika sharuɗa, an yi shi cif-cif kamar yanda ya zo a shari'a, to wannan lada tana takaita ne ga shi wannan mutum da ya wannan aikin haji. Kaga sabanin abin da ya shafi taimako, ciyarwa, tufatarwa, biyan kuɗin magani ga mabukata, biyan kuɗin haya ga wanda suka rasa, wato ainihin biyan kuɗin haya wanda suka gaza biyan kuɗin karatun 'ya'yansu, da buƙatu wanda suke masu yawan gaske, na tabbatar da cewa wannan shi ne ya fi ɗumbin lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Wani daga cikin magabata, kamar yadda na hikaito in manta ba a bara, irin wannan lokaci Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Ihya'u Ulumuddin ya kawo wata kissa, yake cewa wani bawan Allah ne ya nufi zai tafi aikin haji, kuma ga alama irin wanda ya je ba wai so ɗaya ba, to kuma sai sake harama zai tafi, sai dai domin ya sallama da malaminsa. Malaminsa yake cewa menene manufarka da wannan tafiya aikin haji? Neman lada ne a wajen Allah ko kuwa wata buƙata ce daban? Yace wallahi babu abin da zai kai shi sai neman lada a wajen Allah. Yace to in har neman lada zaka tafi a wajen Allah, ni kuma zan baka shawara ta inda za ka karkatar da wannan kuɗi, inda za ka samu ladar da ba za ka samu a wannan tafiya aikin haji ba. Ya bashi shawara cewa ka kasa kuɗin nan gida kaza, ka ba jinsi kaza, ma'ana kamar yace ka baiwa gwagware, ka baiwa marayu, ka baiwa wanda suke miskinai kama daga makafi, guragu, kutare, duk dai wanda suke masu bukatu, talaka wanda talauci ya daure su sun kasa motsawa ko ina. Yace to ka kasa wannan kudin ka rarraba ga wannan mutane, ina tabbatar maka ya bi matsayi da nada a wajen Allah subhanahu wataala saboda aikin hajjin da zaka je kai. Yace to amma na baka dama ka je kai tunani ka yanke shawara, abinda ka yanke shawara sai ka zo ka faɗa mun. Yace to ya tashi ya tafi wani Allah kwana daya biyu abinda ya kama da haka, sai sake dawa a wajen malaminsa. Yace malam ni dai na gama tunani da shawara, wallahi babu abin nake so sai aikin hajjin nan. Sai ce to ya zan yi da kai idan Allah subhanahu wataala yana so ya sheka da wannan dukiyar taka, ma'ana a wajen da ba za ka samu cikakken fa'ida ba. Wannan malami abin da yake so ya nuna ba wai yana nuna idan yin aikin hajji ba ya da lada ba, amma dai kamar ɗan kasuwa ne wanda ya je zai siyo abin kasuwanci. Misali ka tafi da miliyan ɗaya, sai aka nuna maka kaya kala biyu, aka ce maka wannan in ka sai shi miliyan ɗaya idan ka je garinku za ka ci ribar dubu ɗari, wannan kuma in ka sai shi ka je garinku to za ka ci ribar miliyan ɗaya, ma'ana ninkin yadda ka siyo kayan. To in dai ɗan kasuwa ne wanda ya san ciwon kansa, kuma ya zama lallai ci gaba yake so a cikin dukiyarsa, ba wai ma a ce wannan zai ci dubu ɗari wannan miliyan ɗaya ba, ko cewa akai zai ci dubu ɗari tara akan wancan, wannan kuma zai ci dubu ɗari tara da hamsin, ya zama ƙarin dubu hamsin ne kadai, ko ko a ce a'a ma ya kai miliyan ɗaya, kenan zai samu ƙarin dubu ɗari akan inda wancan ya saya. Na tabbata in dai ɗan kasuwa ne da yake son ci gaban kasuwancinsa, ba zai sai wancan da za a samu dubu ɗari tara ba ga wanda za a samu miliyan ɗaya kai, amma zai sanar ɗan kasuwa da yake son riba yake son ci gaba. To ballantana na a ce abin da ya zama ninkin baninki, musamman wannan lokaci da ake ciki, mun sha maimaitawa a muna sabobi da dama. Wato idan akwai lokaci da za ka ce ya fi muhimmanci a taimaka ma wanda ba su da shi, to wannan shi ne wannan lokacin da muke ciki. Yadda duk wani abin bukata, wani ya ninka yadda yake, wani ma ya haura ya kai wajen ɗaya da rabi, ka je wajen masu sayar da kayan abinci daga irin yadda aka samu tashin farashi, gero ne, dawa ce, masara ce, shinkafa ce, duk wani abubuwa da ake sayarwa, ballantana kuma abin da za ka ce dama ba wai na noma ba ne ba, irin wanda ake oda ne kamar irin su man girki da sauran abubuwa, ka je da abubuwa ya zamo sun abin nan sun yi sama farashinsu, wani kusan samunsa dama bai wuce bukatar tasa ta wuni a lokacin da abin yake. Misali ka kaddara akwai abin da da 700 yake, to zai kai 1200, to dama ba lallai bane ya samu cikakkiyar 700 din, wanda Allah ma in ya samu 600 ko 500 sai ya nemi ciko, to sai ya zama abin ya ma ninka samun sa, ya kake ganin zai iya rayuwa. To na tabbatar da cewa ciyarwa za ta zama mai matukar kima a wannan lokaci. Allah subhanahu wataala a cikin suratul balad yake cewa falaqata hamal aqaba wama adraka mal aqaba, sai yake cewa fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman dha maqraba aw miskinan dha matraba. Allah subhanahu wataala ya zana wannan dangogi fakku raqaba ko dai yan tawayayi aw it'amun fi yawmin dhi masghaba, ko kuma ciyarwa a wuni mai tsananin yunwa, miskinan za mata raba ga wanda yake miskini, wanda yake yayi wato abin nan a cikin turbaya, yayi busu-busu da turbaya, ma'ana tabarma kwanciya ma bai da ita akan turbaya yake kwana. yatiman za makaraba aw miskinan za mata raba, ko dai a baiwa miskini abin nan maraya mabucin zumunci, zama kila wani maraya ne dan dan uwa ko yar dan uwa an mutu an basu, mutum ya dauki nauyin ciyar da su da tubatar da su da abin da shafi kudin makarantar su, ko kuma abin da shafi miskini, to wannan lokacin yana daga cikin lokaci wanda na tabbatar mutane da suke amfani da dukiyoyin da Allah ya ba su za su samu gwababan lada a wajen Allah. To saboda haka ina ba da shawara lalle musamman ga wanda in suka fitar da wannan kudin aikin haji, kudin da suka bari ba zai yi gizo ba ma'ana kamma ba a taba ba to in ma za su iya dorawa su ma dora akan abin da da suka yi niyyar kashewa aikin haji su ga sun sai kayan abinci sun bayar akalla koda ga dangin su na jini wanda suke cikin tsananin bukata wanda hadisi ya nuna cewa duk lokacin da kai wa dan uwanka na jini ya zamo cewa silatun wa sadaka ga ladan sadaka ga kuma ladan sadar da zumunci wannan abu ne wanda zai ba mutum tagomashi tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu cewa duk mutumin da yake so Allah ya yalwata masa dukiyar sa kuma Allah ya jinkirta masa a kwanakin sa to ya sadar da zumuncin sa sadar da zumuncin nan kamar yadda malamai suka sha fada kowa akwai yanayin sadar da zumuncin sa wani sadar zumuncin sa bai bukatar kai masa waya kawai abin da yake so ka taimaka masa da kayan abinci ko za ka yi shekara ba kai masa magana ba in dai ka aika masa bukatar to ka sadar zumunci zai yi farin ciki da wannan kuma wallahi irin wannan suna nan da yawa wani idan aka yi karin kumallo babu tabbacin abincin rana in an ci na rana babu tabbacin na dare in an ci na dare babu tabbacin na gobe kuma suna nan da yawa su kuma yan uwansu da Allah subhanahu wataala ya hore ma su ma suna nan da yawa saboda haka muna fata yan uwa da suka yi niyyar aikin haji Allah ya jarrabe mu gaba ɗaya cewa ba za a je ba bana to sai amfani da wannan kuɗi a wajen samun ninkin ba ninkin ladar da ba za su samu ba in suka je aikin hajin domin wallahi ba za ka tausaya ba sai ka je ka ga irin yadda ake aikin hajin wani ma in ga yadda yake aikin hajin sai ka ce wannan ina ma sadakan rabin dukiyar ya gida bai ma zo ya bata maka san lokaci ba saboda babu abin da zai yi a daidai kawai shi dai mutane yake kalla ya suka yi kuma karshen biya wa jahilai ne yake kalla yadda suke da kashi maka zai dinga yi da ka to kaga da mutum ya je yawon shakatawa irin wannan gara kawai a ce kudin ma ya zo ya ciyar koda ba dan uwa na jini bane bai zama mabukaci ne to Allah zai ba shi lada balantana kuma a ce ya zama silatun wa sadaka muna fata Allah subhanahu wataala ya ba kunnuwa sauraron wannan irin nasihohi da kuma kokarin aiki da su da garshe kamar yanda na ambata in Allah ya kaddara za mu sake dawo wannan program ma karshe sai dab da sallah abin da ke so in ba mu shara da garshe mai amfani da wayannan kwanaki wanda kullum malamai suke maimaita mana kamar na ambata yau 23 ne a lissafin majalisar sarkin musulmi 23 ga watan zulkaada wanda aka dandance ma kusa da jan 24 ne ma'ana wajen rana ita yau zaka ce ko dai 1 ga wata ko ma 30 ga wata to saboda haka ashe kenan nan da akalla dai kwana 8 ko kwana 9 mun riga mun shiga a cikin watan bulhajji wanda manzo alaihi salatu wassalam ya fada a hadisai wanda suke sun inganta cewa babu wani nukan da kyawun ayyuka suka fi soyuwa a wajen Allah subhanahu wataala kamar wannan goma na farko sabai suka tambaye shi aikin Allah ko da jihadi fi sabilillah manzo alaihi salatu ce ko da jihadi fi sabilillah sai dai mutumin da ya fita shi da dukiyarsa da iyalansa bai dawo da komai ba to ni na yi imani daga cikin abinda Allah zai nunnunka maka lada a ce an shiga wannan goman na farkon zulhajji kana ibada ta jiki kuma kana ibada ta ajihu ma'ana kana ciyarwa kamar yadda na faɗa wata munasaba daga cikin abinda zaka ga Allah ya sa albarka a rayuwar iyayenmu wato zai yi wahala kaga mai gidanci a ce sati ya wuce bai sadaka ba wani ya sai kayan abinci dan yayi bayar wani akalla zai je gun mai kuli-kuli ko mai kosai ya sai ya bayar sadaka wani wanda Allah ya hore masa za a ga cewa ma abinci ake yi a gidansa wani duk kullum wani a tsallake kwana ɗaya wani sau ɗaya a sati suna yin abincin suna bayarwa domin neman ladan Allah shi yasa sai ga Allah ya kawar musu da musibu da yawa da za su faɗa musu sakamakon wannan sadaka babu abin da Allah yake tausayawa bayi irin taimakon wanda suke mabukata taimakon nan babu kamanciyarwa babu abin da yake da lada kamanciyarwa saboda kuma muna fata Allah ya ba mu ikon amfani da wannan goma wanda muke sa ran Allah ya kai mu na farkon zulhajji domin yin abubuwan da za su kusata mu zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya samu dace
masha Allah masu sauraro kar a manta ana tare da shirin fatawa kai tsaye daga nan tashar rediyo Jigawa tare da babban malamin mu Sheikh Malam Muhammad Nasiru Yahaya kamar yadda aka saba akwai tambayoyi da kuka tulo ko kuke tulowa wanda yanzu haka insha Allah malam zai fara bada amsoshin su sannan akwai tunatini akan lambobin wayar 0706852876 ko 0900216017 muna fata za a dinga turo tambayoyin a kowane lokaci kuma a daina kiran layukan domin tambayoyin a rubuce ake karban su kadai. Za mu tashi akan tambayar da ta fito daga Malam Abdulrahman wanda yake cewa akan mukalla ko da gaske ne wai babu kyau mutum ya amfani da karatu ko kuma addu'o'in da ya koya ta hanyar sauraron radio?
Ba haka bane ba. In dai har mutum ya saurari addu'a kuma ya haddace ta da kyau, ko ya saurari karatun Qur'ani, wannan babu laifi. Abinda kawai malamai suka ce shi karatun Qur'ani ana so ya zamo akwai silsila, ma'ana jerin gwanan, wato mazaje wani ya karba a wajen wani, wani ya koya ma wani, wani ya koya a wajen wani. Ma'ana ko da Allah baka kwakwalwa da ka saurari kasir ka haddace wasu surori, to ka samu malamin da zaka je ka karanta wannan ya ji maka, akalla zai zama kana da malamin Alkur'ani, zai zama za ka iya tarbiyya malam wane ya koya mu. Kuma akwai abubuwa da yawa kamar yadda mun sha faɗa na karatun Qur'ani, mutum duk kwakwalwarsa ba zai iya koyar su ta kasir ba, domin a kasir kawai murya kake ji, baka ganin malami. Misali akwai abin da ake cewa tashili, akwai ishimami, akwai raum, to irin waɗannan abubuwan ba fiyadda za a yi kawai mutum wai dan ya kasa kunne don gani, sai ka zauna gaban malami sai faɗa ma ga kafi yadda ake yin su. Ko da ka haddace wata sura ko wasu surori, ko dai ta gidan rediyo ko ta hanyar CD MP3 kake da shi ka haddace, to kai kokari ka samu malamin da zaka je ka karanta ya ji maka wannan. In kuma addu'a ce ya zamo ka saurare ta ka haddace da kyau, shikenan sai ka je ka yi addu'arka.
Sai kuma ya tambaya da ta fito daga wajen malam wato Haruna Magaji, sabon garin yaya karamar hukumar Taura, wanda yake cewa akar makalla Ahli Sunna sun ce bid'a ita ce aikata wani abu ko kirkirar abin da babu shi a cikin addini. To nakan ji wasu suna cewa idan haka ne yin kiran sallah da loudspeaker ma bid'a ne da sauran makamantan wannan. Don haka ne nake so malam yi wa mutane bayani domin su fahimci asalin bid'a din a shari'a.
To idan ka ji mutum yana ambaton irin su loudspeaker ko mota ko babur ko agogo ko jirgin sama yana cewa duk bid'a ce, to ina ga dai bai fahimci abin da ake nufi bid'a ba. Bid'an nan idan aka ce bid'a aka yi shiru, ana nufin bid'a a cikin addini. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana ka'idar da kowa zai fahimci me ake nufi. Manzo Allah yake cewa man ahdatha fi amrina hadha, kowa san addinin musulunci ake nufi. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Manzo Allah ya ce kawai man ahdatha, kawai shikenan bai sai fi amrina hadha ba, sai ka ce to abin ya shiga ko ina. Shi yasa malamai suka ce daga cikin dabit wanda za a gane bid'a, duk abin da zai zamo cewa ya kebantu da addini shi kadai ana samun lada ta hanyar sa, wannan shi ne za mu ɗauka matsayin ibada. Amma duk abin da za ka iya cewa da addinin musulunci da wani abu na rayuwa duna za su yi ishtiraki a ciki, to wannan ba a kallon sa a matsayin bid'a. Misali, ku ɗauki loudspeaker nan, yadda za a kira sallar ita a masallaci, za ga masu tallan maganin gargajiya da loudspeakokinsu akan motoci, wani akan babur. Za ka ji loudspeaker nan kila a coci, za ka ji loudspeaker nan a wurare da dama ana amfani da ita. Kuma sannan za ka iya ganin cewa gwargwadon kuɗin mutum gwargwadon wacce take mai tsada, wacce take mai abin da sauransu. To kaga wannan ya nuna maka cewa ba ita ake magana ba. Sannan abin da ya shafi mota, ba wani mutumin da zai ce in ka hau mota katako ka fi lada sama da wanda ya shiga mota mai AC, ko idan ka zo ka sa babban riga ka fi samun lada sama da wanda ya sa jallabiya. Duk wannan wani abu ne wanda ya ja'izi ne a rayuwa, ya halatta mutum ya yi wannan. Saboda haka loudspeaker ba ta daga cikin abin da ake lissafawa cewa in kayi kaza kayi bid'a. Abin da ake nufi bid'a, malamai sun ce bid'a nan kala biyu ce, kamar yadda Imam Shafi'i a cikin littafinsa Al-Ihtisam ya ambata, ya ce akwai bid'a asaliya, akwai bid'a far'iyya. Bid'a asaliya ita ce wadda kwata-kwata babu wannan abun a cikin musulunci, sai mutum ya kirkiro shi kuma da zimmar addinin musulunci, to wannan abun bid'a ce wacce take asaliya. Sannan akwai bid'a far'iyya wanda ita kuma bid'a ce idafiyya, ma'ana reshe ne aka yi, wani abu ne akwai shi a cikin addinin musulunci, to amma sai mutum ya bashi wata fuska ko wata sifa ko wani adadi wanda addinin musulunci bai zo da shi ba. Alal misali, yanzu mutum kowanne musulmi ya sani cewa sallar nafila ya halatta mutum ya zo ya sallar nafila. Ko da rana ko da dare in ba lokutan da aka hana ba. To kawai sai wani mutum ya ce to yanzu shi yanzu masallacin gidansa ko masallacin unguwarsa zai dinga sanar da mutane a yi kiran sallah karfe 10 a zo a haɗu a yi sallar nafila raka'a huɗu ko raka'a 10. To wannan dole mu ce masa ya bid'a, ba wai dan ita sallar nafila tana bid'a ba, sai dan ya kawo mata wata sifa da kaifiya wanda ba ka addinin musulunci ya tsara ba. Na farko, sallar nafila ba za a yi mata kiran sallah ba, ta tarurruka da manzo alaihi salam yake a masallaci. In dai ba lokacin sallah bane, sai dai a ce as-salatu jami'a, as-salatu jami'a, ko as-salatu jami'a, ko ayi nasaba ko ayi rafa'a, wannan fuskoki ne ta fuskar lairabi. Saboda haka dai ba wata sallar nafilan da za a zo a yi wa kiran sallah, hatta sallar idi, hatta sallar rukun ba a yi musu kiran sallah. To kai a yau sai ka zo kana gayyato mutane masallacin gidanku na unguwarku, ka sa a yi kiran sallah a haɗu kuma a yi sallar jami'i nafila. Wannan abin da mutum zai zama ce bid'a ce a cikin addini, ba wai dan ita sallar a yi kabbara harama a duka a dago ita ce ba ta da kyau ba, saboda kaifiyar da aka bata. Kamar yadda mun ba da misali, yanzu da mutum zai zo a kiran sallah, sai ce kiran sallar zai dinga yi, zai dinga cewa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahu alhamdu wa ala kulli shay'in qadir. Sai mu ce yayi bid'a, ba dan ita wannan kalmar ba ta da kyau ba, sai dan ba sako ta a cikin tsarin kiran sallah ba. Ko kuma wani abu dai wanda yake mai kama da haka, misali mutum ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah wa ashhadu annahu ballagar risala wa adda al-amana, misali ya shiga da wannan kiran sallah, zai mu ce yayi bid'a, domin wannan alfazun ba zo a cikin kiran sallah ba, duk da lafuzza ne masu kyau. Mutum ya shaida cewa manzo alaihi salam ya isar da sakon Allah, ya sauke nauyi, ya ba da amana, wannan abu ne wanda yake mai kyau, amma ba a sharanta wannan kuma a cikin kiran sallah ba. Saboda haka kenan idan muka ce bid'a, muna nufin mutum ya kago wani abu a cikin addini wanda babu shi, ko kuma abun gashi amma sai ya canza masa ainihin wani fasali, ko kuma ya ƙara adadi ko ya rage. Kamar yadda na ambata Shehu Dan Fodiyo rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa Yahu Sunna, ya kawo wata kissa, ina zaton ko Ibn al-Hajj ya kawo cikin al-Madkhal, wani mutum wanda kullun shi idan ya kammala sallah, subhanallah walhamdulillah Allah kuma da ake 33 uku sai ya kara, ina ji ko da hurhudu yake yi ne ko abin da ya kama da haka, sai Allah da ya so shi da rahama wata rinye bacci, sai ya ga kamar gashi ya mutu an tada al-qiyama, kuma gashi ana ta rabar lada ga wanda suka yi tasbihi. Duk yaga an ƙara raba wa mutane, shi ma ya je ya ba shi aka ce to ai kai ma kai bai ce shi fa adadi kaza kaza ma yake, ma'ana shi ya ma dora akan yadda aka ce. Malaiku suka ce to ba ba mu ladan mai adadi kaza ba, masu yin adadi kaza kaza aka ba mu. Kaga anan ƙara mutum ya ƙara subhanallah, sai zamu ce kalmar ce ba ta da kyau ko Allahu akbar, a'a adadi ne wanda manzo alaihi salam ya iyakance. Yace man sabahallah 33 wa kabarallah 33, to sai mutum yace shi da hurhudu zai dinga yi ko da 5-5, to wannan ƙarin da kai shari'a ba ta so gaba ke daya. To yin wani abubuwan su ake kira bid'a a addinin musulunci, ba wai babbar riga ko loudspeaker ko mota ko jirgin sama ko abin da ya kama da haka ba.
Sai kuma tambayar malam Awwal Ibrahim wanda yake cewa a kar makalla, ni ma'aikaci ne kuma yanzu haka ina da ƴaƴa mata guda 2, dukkaninsu sun isa aure. To bisa la'akari da yadda albashina yake, malam ko zan iya ɗaukar ko kuma karɓar bashin banki domin na gudanar da auren waɗannan yara nawa, duk da cewa ko ban taɓa karɓa ba a baya, menene ko kuma wace shawara ce malam zai ban daga Awwal Ibrahim?
In dai har ya zamo bashin bankin nan akwai riba a ciki, to baya halatta. Wato abin da ya kamata mu sani, akwai abin da yake lalura ne, akwai abin da yake kwata-kwata bai ma kai mu sabi ba, kawai muka dora ma kanmu. Yanzu abin da ya shafi harkokin auren nan, wato mun kinkimo mu kanmu waɗansu abubuwan da mun dora ma kanmu, kuma muna ta koka muna ta yage, wallahi sai mun dawo mun saita mun gyara. Kaga cewa wani bai kai ta hausa suna ta, in baka da gashin wance ba za ki ce kuma ki kido irin na wance ba. To amma mutum baya da samun irin na wane, ya ce hidimar da wane ma 'ya'yansa ta fuska aure, shi ma sai yayi. sai an sai mata fridge guda biyu ko guda uku, sai an kai mata TV wajen kala kaza, carpet iri kaza, sai an sai mata kaza kaza da sauransu. Wannan abun addini musulunci bai dora mana ba. Manzo alaihi salatu wassalam da ya aure da Nana Fatima, Allah ya gara mata yadda, ita ce shugaban duk matan aljanna ga baki daya ta mahaifiyarta. Manzo Allah da a ce kayan daki da wani abu ne in yake sabai su kawo, sai an rasa inda za a zuba kayan nan. To amma manzo alaihi salam kamar yadda malaman sirri suke cewa dududu abin da ake wannan fadi wanda yace abubuwa kamar haka ba, katifa ce da kwanan cin abinci da wani abu wanda yake ko kace abun tukunyar girki ko dai wani abu mai kama da haka, ma'ana ɗan abubuwa wanda musu saka rasa kariya ba. Wato man salisu akwai wani bawan Allah ban san shi ba, amma sai na jinjina masa abin da yake. Ake ba ni labarin su Allah ya bashi ƴaƴa mata, kuma Allah ya sanya wato mutane da yawa suna zuwa son su, shi kuma talaka ne. To idan mutum ya zo yana son ya sa, sai yanka masa sadaki kaman 50,000 ko 70 haka. Idan ka kawo sadakin a ciki, sai ya je ya siyo katifa, sai ya siyo tukunya, sai ya siyo kwanan cin abinci, ya siyo tabarma, ya siyo buta, sai ya kira ka, sai ya ce to 70,000 daga kawo, kaga katifa nan kaza na siyo ta, wannan tukunya kaza, wannan kwano kaza, tabarman nan kaza, ga abin da ya rage dama hakkin matarka ne gashi na bata. Saboda haka ka zo an jima an daura aure ka zo ka tafi da matarka, Allah ya hore ma ku je ku yi abin da za ku yi nan gaba. Shikin ya hutar da kansa. Amma mutum ya ce gonarsu ta gado zai jinginar. Gidan da yake ciki wani ma saboda wuta ce zai jinginar da gidan da yake ciki saboda yana ya saka kayan aure. Haka za ga irin wannan, wani rufarsa ta kasuwa, wani kuma ce sai ya je ya dauko, ba shi ba wani dora maka wannan abubuwan. Kuma wallahi abin takeici wani sai ya zo ya gama wahalar da kansa, yayi abubuwan da Allah bai dora masa ba, kuma wallahi kaga cewa an zo an samu matsala ma a wurin,
ba dade ba aure
ba, ba dade ba inda akai ku, shikenan sai ka ce an hoita koma gida. Da wanne mutum zai ji da bashin da ake bin sa, ko kuma da ganin ta ga tana yin lifin a cikin gida kullun ba ta cikin damuwa. Saboda haka abin da nake ba wannan bawon Allah shawara, Allah da kansa a cikin musulmi da cikin ibada ma yace la yukallifullahu nafsan illa wusaha, Allah bai taba dora wa rai sai abinda Allah ya bashi dama. Abinda Allah ya hore maka kai ma ƴaƴanka, Allah zai iya buɗa maka nan gaba, suna gidan auren ka canza musu komai na furniture din su, inda can karamin gado ne Allah zai buɗa maka kai musu manyan gadare, ka kai musu dukkan abin da ake yayi. Amma haka kawai ka ce wai saboda auren da ƴaƴanka ci bashin banki, kuma bashin nan akwai riba, riban nan kuma Allah ya tsine mata, to ga man yadda kake so Allah ya kawo albarka a cikin wannan auren. Saboda haka ina baka shawara kada ka ci bashin banki saboda wannan.
Tambayar gaba ta fito daga wajen Malam Yusuf Kwankiyal, wanda yake cewa a karmu kalla ni ne na manta ban yi sallar azhar ba sai bayan da na kammala sallar la'asar na tuna. To malam, duk sallolin zan sake ko kuwa ya azhar zan sake?
To wannan matsala ce za ka samu malamai sun yi sabani a kai. Mu mazhabar da muka fi saba mazhabar malikiya tun da cikin littafin Al-Hadari yana cewa wajibu tartibul hadiratayn wa bainatayn al-fawa'id, wajibi ne a jera salloli guda biyu da suke tarayya a lokaci daya kamar adhuhr da al-asr ko magriba da isha'i, ya zama sai an yi azhar sannan ayi al-asr, sai an yi magriba sannan ayi isha'i, da kuma tsakanin sauƙaƙa da sun kubuce wanda yake ta wale siru arba'u salawat. Sauƙaƙan nan sune salloli guda hudu, a ce mutum bai yi asuba ba, bai yi adhuhr ba, bai yi al-asr, bai yi magriba, sai ga isha'i, aka ce to lallai a jero su. Da menene malikawa suka yi wannan hujja? Saboda hadithin da Bukhari ya rawaito shi a lokacin da aka yi ghazwatul ahzab, ba shar'anta sallah ta tsoro ba. Manzo alaihi salatu wassalam har dare ya dan shiga, ba a yi sallar al'asar ba, ba a yi magariba ba, kuma ga isha'i ma ta riga ta shiga. Sai na Umar sai zo yana zagin kafirai yana cewa Allah ya tuka kaburburan su ko gidajen su da wuta, gashi sun shigaltar da mu bawai sallah ba, ya maikin Allah kaga ban samu ne sallan lasar ba gashi wannan lokaci. Manzo Allah ce ni ma ban yi ba. Saboda haka manzo Allah ya sa aka yi kiran sallah, sai aka jiro sallolin, sai da aka yi la'asar, sannan aka yi magariba, sannan isha, gashi kuma lokacin isha'in yayi. Kun ga a lokacin ba ai isha'in ba, sai da aka jiro tun daga la'asar. Barna karanta ma akwai wata rawaya, sai dai ban san ko ta inganta ba, cewa ba a mai azhar ba. to in wannan din ta inganta a ce bai azhar ba amma ga har isha ita shigo kuma sai da aka je ruwa kai azhar la'asar magriba isha to kaga wannan zai nuna cewa ashe za a je ruwa so kuma wasu malamai da suke ganin babu wani laifi suka ce wannan wato bai nuna wajibi ba domin ba umarni bane ba to ala kulli hali ne abin da ke fada irin wannan mutum ya fita daga cikin sabanin yafi masa misali lokacin da mutum ya manta bai tuno yayi azhar ba sai da yayi da asar sai ya gama sai ya tuno a to ashe ni ban yi azhar ba shikenan abu mai sauki sai kai ikama kai azhar dinka in ka kammala kai ikama kai asar dinka shikenan ka fita daga sabani waccan ta farkon sai Allah ya baka matsayin ladan nafila insha Allah
sai kuma tambayar da ta fito daga wajen sa'in ga dau azhar boci wanda yake cewa akar makalla ko menene hukuncin zakar amfanin gonar da aka shayar da rabinta da ruwan sama rabi kuma da yin bayi
to abinda malamai suke cewa anan duk lokacin da abu ya zama rabi da rabi misali kai noman rani sai ya zama ka samu kwano misali noman rani kai an yi rabi sai kuma wato ainihin ruwan sama ya zo sai ruwan sama ya karasa maka da su mallaka ko kuma a ruwan damana ne ka fara sai ruwa yanke sai ka karasa da ban ruwa sai ya zama rabi da rabi daidai mukadara sai ka samu kwano 300 to anan sai ka raba biyu kaga ya zama kwano 150-50 wancan kwano 150 sai ka kasa shi gida 10 sai ka ware kashi daya ma'ana ka kwano 15 kenan shi kuma na sai ka kasa shi 20 sai ka ware kashi daya kaga ya zama misali kaman kace kwano 7 da rabi to wannan shine abin da ake yi daya rabon sai a bada wato abin nan al'ushr mana kashi da kan 10 dayan kuma sai a bada nisful ushri rabin ushri to wannan shine abin da zaka yi
na sauraro kowanne lokaci daga yanzu ko a iya kiran mu kai tsaye domin yin tambaya a wannan lambar waya 0703-332-9758 a dinga rage rediyon da ake saurara kafin a kira assalamu alaikum lafiya lafiya mallam abubakar
na wata mata ya dole
lafiya kalam alhamdulillah
kamar
wasan da za ka ga makera suna yi ko da
to ban san wasan makera ko zamai ba shi da duk wani wasa da za a yi na farko ba a san cakuɗe ɗaya ne a tsakanin maza da mata ɗaya kenan sannan kada wannan wasa ya ci karo da lokacin wata sallah daga cikin salloli a ce an tozarta lokacin sallah saboda wasa abu na biyu kenan abu na uku kada ya zamo akwai fitar da tsiraici za a fitar da al'aura abu na hudu kada ya zamo akwai caca a ciki abu na biyar kada ya zama akwai wani abu wanda zaka ce tsafi a cikin wannan wasa to in duk ya zama babu wannan kawai wasa ne mutane su yi nishadi su wani abu misali na gargajiyar su na bangaren sana'o'in su to ki kaman ka ce wasa irin na nakiya da garma a jefa sama a cafe ta a jefa mu wannan ya kama ayi kaza kaza to duk irin wannan babu wani in dai ba a ci karo da abubuwan da na faɗa ba wannan babu wani abu a ce makera su yi wasan su na makera ko mabin nan masassaka sai wasu su na masassaka ko maharba sai wasu su na maharba kamar yadda na faɗa ya zamo babu tsafi a ciki babu caca a ciki ba ta kuɗe ɗaya ne a tsakanin maza da mata sannan babu tozartar da lokacin sallah ko fitar da tsaraici ko wani abu wannan shi kenan babu wani abu.
Na'am sai gaba tambayar ta biyu da yake magana fitsari a tsaye.
Fitsari a tsaye inda zai zama ya kama babu yadda za ka yi ba za a ce mutum ya yi wato ainihin laifi ba sai dai mutum ya kauce ma inda zai zama mutane sun ga al'aurarsa abinda dai ake so mutum ya ga cewa ya tsuguna domin tsugunan nan shi ne malamai suke nuna duk abin da yake tare da mutum zai fito ga baki dai musamman kuma a ce ya ba da ƙarfinsa a ɓangaren kafar hagu amma mutum da zai samu kansa yanzu misali masalisu duk mutumin da ya yi tafiya misali kamar irin kasashen ma Afirka mu yanzu misali in ka je irin Addis Ababa ko irin su Kenya misalin ka shiga a jirgin ka shiga ban da kansu to baka da zabi kawai da zai zaka yi fitarin saboda wurin ba wallin yadda dama zaka yi a tsaye kawai haka zaka yi baka da yadda zaka kai shi a tsugune ba ma inda zaka tsugunna a ciki to kaga irin wannan baka da zabi dole sai dai kai ko kuma ya zamo ci a ko wasu cakwale a cikin wurin misali wuri ne wanda yake akwai tabo ko akwai takazanta da in mutun ya tsuguna to kayansa za su iya fadawa a ciki ko kuma a wuri ne wanda in ya tsuguna a lokacin za a gano al'aurar sa amma idan a tsayin ne ya ba mutane baya babu abin da zai faru dan mutun ya tsaye ba za a ci ainihin yayi laifi ba
assalamu alaikum hello to mama din kan ina ga ka kashe sai ka sake kila Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
Da muke magana?
Me magana engineer sai gidan kauka.
To engineer bismillah.
To wa tambayar da zan yi shine. Kamar mutanen da suke.
To lain ka ya kaza engineer sai ka sake kokarin gwadawa kafin lokacin cika. Assalamu alaikum. Hello. Ka rage rijin da kake saurara. Wa alaikum salam, da wa muke magana? To kana ka rage rijin da kake wurin ka ko ka kashe. To muna da kira ga masu bugo waya da su dinge kashe rijin da suke saurara domin mu ji abin da suke faɗa. Assalamu alaikum. Da wa muke magana?
Muna na tafi mai ta.
To malam tasi bismillah.
Dawo da bayar da zan ana.
Na'am.
Wato da kallon sau haka.
Na'am.
To a fatan na ci kuma ina da cikin bango an za a yi tsaka. To kuma ya zama sai ga ta kuna ga muka dai da kallon.
Na'am.
Kenan wani sa'in ya da daga shagon na daga shagon na kuma kana da kallon.
Na'am.
Ine ne ki malam ya bani harkin da ke gani.
Ya
saka
ta. Mun ma kallan shi da dama ana da shi. To. Amma kuma suna yi a waje mu kuma ana goma jago na suna kallake mu
suna kallake. Haka. Yawa. To mun
gode bare malam tasi. Yana da lalura ta kafa. Saboda haka idan yaje masallaci sai dai koma daga gefe jingina a bango. To yana da shago kuma da yake da tsallake zai iya zama a shagon yayin sallah din ko kuwa
muddin zaka iya zuwa masallacin to masallacin zaka je wato mun sha fada irin wannan munasaba duk lokacin da zaka yi ibada da malamai za su yi ta sabani akai wasu su ce ta yi wasu su ce bata yi ba to kai kokari ka fita daga wannan sabani misali na sani mazhabin malikiya suna ganin zaka iya bin sallah daga inda kake jin sauti kana ganin liman ko dai a ce kana jin sauti shi kadai ko kuma kana ganin liman tsayuwarsa da zamansa da dukawarsa da dagowarsa izin babu abin da zai kubuce maka kana gani to suna ganin ya halatta duma ce kawai suka ce sharadi sai sahu ya hadu to amma wasu malaman su kuma da dama suna ce a'a ita ma khamsu salawat dole sai ka je ka shiga sahu saboda hadisin da yake cewa babu salla ga mutumin da yayi salla bayan sahu ya gefance to kaga mutum ya ma shigo masallacin amma sai ya gefance misali sahu bai cika ba na farko kawai sai koma can gefe ya tsayuwarsa har ake salla a gama haka to hadisi yake cewa bai da salla to kaga gaban da ya ma shigo masallacin to ina ga kuma a ce ma mutum kuma ya koma can gefe abin da yake baka shawara tunda dai har zaka iya zuwa masallacin sai ka rufe shagonka ka zo kai sallar ka Allah shine ne baka albarka shine baka kasuwanci yanzu ma ya kawo maka kasuwa lokacin da ka bi Allah kuma Allah zai buda ma saboda ka shawara ta ka dinga zuwa masallaci kana salla a cikin mutane
na'am assalamu alaikum wa alaikum assalam da wa muke magana
salamu alaikum da Rabi da Tsara
Malam Rabi daga Taura
eh
to bismillah
Masha
Allah. Ba tambaya kenan Allah radio. Mun gode. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa yake maka wallahi.
Allah ka malam fata alkhairi gare ka. Kana tare da mutari kai na Sankara.
Malam mutari da fata akwai tambaya.
Eh akwai tambaya ko dai jan hankali ga mutane wanda zaka ji in an musu wa'azi haka ko an ce kaza kaza ba tawo sai ka zace mana kawai kai ta kanka kaji
na'am
to shi ne yake ganin ya kamata a ce mutum ya ta kanka ba zai kamata ya zama sauke mu raba ba
na'am
da fatan ni mana ya bari ce ni a tare da Allah sai malam gida lafiya
mun gode kware malam mutari
to ake ma malam sarkari da ka isar da wannan nasiha Allah ya bada iko aikatawa duk lokacin da Hausa ba sun ce gyara kayan ka ba soke mu raba bane duk wanda yace maka gyara to ka lissafa shi daga cikin masoyanka saboda haka ba laifi akai maka wai da ce maka gyara
assalamu alaikum da wa muke magana
Bala Muhammad ne da karamar hukumar ikan jihar Bauchi
to malam Bala muna jin ka
ina malam fatan alheri da kuma ta da guda biyu
na'am
tambaya ta farko malam mutanen mu ne suka kan zuwa Lagos eh wurin su sai musu mashin haka kamar an zai 2200 ne a kan kafiya 300 ko 350 haka in ka da kula kai kaje ka rike ba mutum ka cinye zama naka
na'am
yau dai kan mana kamar suna tawai babu kyau kin tabarin kira da tabbatar din mana haka ne halatta ko bai halatta ba
na'am
sannan tambaya ta ji mana kamar wajen taimakawa haka ko kuma dan yin wani abu da haka ne mutum mutum haka mutum musulmi ne amma kuma haka mutum banza ne fajiri haka
na'am
ya halatta shi ma ke mace shi
to mun gode kwarai malam Bala
Allah bai da malam jira lafiya
masha Allah
to malam Bala gaba tambayar ka ta farko da abin da shafi mashin dan an yi wannan ba laifi bane sai dai kullun abin da muke maimaitawa fuska ce kusan guda uku a wannan ya kamata idan za a sai babur a ba mutum a san akan me aka gina na farko akwai abin da ake cewa bai'ut taqsit ciniki da ake biya da guntu guntu abu na biyu akwai abin da suke cewa al-ijaratu muntahiyatu bitamlik ma'ana ayar da take tikewa sai ta karasa da mallaka in muka ce bai utaqsit wannan babur din an baka shi an sayar maka ne to amma kuma an ce ka bada ka biya da guntu guntu misali ko a ce duk sati zaka kawo 10,000 misali ko zaka kawo 5,000 duk sati to kaga wannan in ya zamo cewa a haka aka gina to babur mallaka wanda yake aiki da shi ne Allah ya kiyaye da za a sace asara shi ta shafa kuma shi wancan mai shi wanda ya sai shi ba zai gaje da shi ya karbe ba domin ya zan kulla ciniki kawai alfarmar da kai masa kace ba zai bada kudi a dunkule ba zai bayar da kadan da kadan kuma da zai ga dama ya sayar da wannan babur ya halatta da babur din sa ne sai kai sai ya cika ma kudin ka to sabani kuma a ce haya ce amma kuma ka ce mashi za ta kammalu da mallaka yana yanzu babur naka ne shi zai dinga kawo ma kaza misali kaga wannan ya zama kaman bai'ul manfa'a manfa'a ka sai da masa amfani duk wani yana zaman naira 500 a wajen sa to wannan tunda ijara ce ba ciniki bane ba zaka iya gajiyar da shi in kaga cewa yana wasa wajen kama kudi zaka iya karbe kayan ka domin dama ba su abin sannan kuma in asara ta faru to akan ka ta faru ma'ana da za a sace wannan babur in dai ba su ga ciye ba to asalin wanda ya bada wannan babur din shi ta shafa ba mai yin aiki da shi ba domin shi yanzu ba mallakar sa bace ba kun bai sai ce sayar da shi mutum da ba nasa bane ba idan wani babban gyara ta so dole dai mai babur din shi zai yi to wani abu shi kamata a san akan me aka gina domin za ka ga mansa su wani lokaci haya din aka ba mutum akan ya kawo kuɗi dama ta kado suna hannun mai shi to amma kuma da an sace sai a ce sai ya biya kuma bai ba saka ci ba karshe ma wani barawo ne yau da reshi shi ma Allah ne fitar da shi kila ma an bashi an shaka masa wani abu sai dai wajen wani biyu sai inda yake ba amma duk da haka saka ce sai ya biya to wannan musulunci ba zai biya ba saboda haka ba laifi bane dan an sai abin 200 a ce mutum ya kawo 300 ko ma da doriya muddin da ya yarda to wannan shikenan sai ya ci gaba da ba su har ya kammala biya gaba tambayar sa ta biyu da yake bugan taimako to shi addinin musulunci bai hana ai taimako ba mutum ba ma musulmi wanda zaka ce bara gurbin musulmi ba ko ma kafiri ne in yana da buƙatar abinci ya halatta ka bashi abinci in yana da buƙatar abin sha ya halatta ka bashi abin sha yana da buƙatar magani ya halatta ka bashi hadisi yana ta duk wata danyar hanta Allah ya saka lada a cikin ta wani Allah ma wani taimakon da zaka yi masa ya zama sababiyar shigowa sa addinin musulunci mun sha jin hadisi ingantacce wani mai kudi ya tashi zai yi sadaka kawai da min ya koye ya ikhlasi cikin dare kowa ba abin da kafa ta dauka kawai sa mu wani mutum sai ya bashi ashe wannan mutum da ya ba mawadaci ne shi ma ya fito ainihin walwala da dare ya je yana ta yawo yana ta Allah an bashi magudan kudi kawai sai ake ta kaga yanzu mutane ashe ma ƙara mai ƙarfi ƙarfi ake wai yanzu alhaji wa na kaji wai shi wani ba sadaka mutumin nan ya ji ba daɗi ya ce to ya gode ma Allah da ya zama ya ba mawadaci shikenan ya ce to bari dai zai sake abin nan da wani daren sai je ba wani ashe barawo ne ba shi ma barawon yazo nan sai ah kai wallahi wani bawon Allah ya bashi abin nan yana yada mutan suka nan sai oh kaga yanzu barayi ma ake taimaka mawa kaza kaza shikenan wani daren sai je sai ba wata mata sai ta kuma karuwa ce tazo tana ta cewa kaza kaza oh kaje wanda karuwa yake taimaka mawa to manzo Allah yake bada wannan labarin sai yake cewa to ya gode ma Allah shi Allah ya san niyyarsa amma ga abin da ga abin da yake to sai ko dai annabin lokacin sa ko ne yake bashi labari yace shi wannan mai kudi da ka ba wala Allah kai masa wa'azi ya ji dadin alkhairi da baya ya ci gaba da yi dan yanzu gashi an masa ya ji dadi shi kuma wancan barawan wala Allah lalura ce ta sa yake inda yana da abin da zai yi ci abinci ko ya dare da ba zai yi ba ita ma wata kin lalura ce ta sa take yi inda samu wani abin da ta yi dainawa saboda haka dai dan ka taimaka mutum kawai abin da bai halatta ba ka taimaka wa fajiri da abin fajirci baya halatta dan kwaya ka sai masa kwaya mai shan sigari ka sai masa sigari amma da zai zo cewa dan Allah ya taimaka masa da abin da zai sai abinci kai a gunka abinci da sai ka bashi kudi sai je sai sigari ba ruwanka Allah bai baka lada kikkiawan niyyar ka tai sai abinci da sai wani abu daban haka nan ma dan kwaya haka kuma wanda yake makamancin su
na'am to cikila bari mu dauki waya ta karshe assalamu alaikum hello assalamu alaikum to kashe idan baka jin mu da alama suka assalamu alaikum
alo alaikum salam
wa yake kan layi
Sama'una bai sajin waya gurgu.
Malam Sama'una a gurguje.
Ya ba malam dina yake ga masallaci ya fara mutun yana ta bangon kudu. Ni kuma sallar raka'a ta karshe ne sai na kar fara na ji shi da mata shi ta hagun dinka nake. Kai bai sallama shi yana nuna mun eh da mun alama ban kula ba. Kai bai sallama kuma sai na gane. Kuma an ji koyan cewa dora fiya wannan sallar ta wuce.
To mun gode malam Sama'una.
Shi ma mu ya koma hannun daman limamin sa musabi ne ba wai wajibi bane. Ba cewa kai in kai sallan a wannan halin ba tai ba sallan ka tayi illa iyaka dai ba haka aka so ba an fi so a ce ka koma hannun daman limamin ka.
To ga sauraro duka saboda yanayin lokaci a daidai wannan wuri ma kawo karshen wannan shiri idan ana da bukatar su ne a yi yin amfani da waɗannan layuka 0906016117 sai 0708888 wato 85817746 duka a madadin ofishin gwamnatin jihar Jigawa Alhaji Muhammad Badar Abubakar da yake daukar nauyin zuwa shirin sai babban malaminmu da yake faman ɗawainiya a Sheikh Malam Muhammad Nasu Yahaya bisa rakiyar Malam Rabi'u da Malam Khamis Safiyan Muhammad kan ya sada ni da ku a madadin jagoran shirin kuma manajan darakta na hukumar gidajen rediyon Jigawa Alhaji Mati Ali Salisu Shaibu Dutse ke fatan mu sadu a shiri na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi